revoir.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Awar Sharif ke tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A yau safiyar Juma'a ta babbar rana 28 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Muhammad din da kanin labarai.
To Malamin Hauwa, shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai saka wa kayan da ake shiga da su kasar daga Canada da Mexico harajin kashi 25 a mako mai zuwa kamar yadda ya tsara. Hukumar da ke kula da kafafen yaɗa labaran Amurka ta kasashen ƙetare USAGM ta ce Carrie Lake, wacce ƴar jarida ce da ta koma harkar siyasa, za ta fara aiki a hukumar a matsayin mai ba da shawara ta musamman. Isra'ila ta ba wakilanta izinin zuwa birnin Alkahira don fara wata sabuwar tattaunawa kan samar da zaman lafiya a Gaza.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin na yanzu za ku ziyarci da mazauna garin Kaleri da ke karamar hukumar Masa a jihar Borno suka gamu da bala'in 'yan Boko Haram, inda suka dira a garin suka yi garkuwa da mutane biyu, suka kuma yashe wa mutanen dan abincin da suke ajiye, lamarin da ya jefa fargaba da zaman tsakar a tsakanin al'ummar gari.
Wannan shi ma cewa yake a gaskiya suna cikin damuwa duba da yadda suka zo garin ba tare da wani gudunmuwa daga jami'an tsaro ba.
Za kuma ajiye da rikicin kabilanci tsakanin kabilar Fulani da ta Bandawa a karamar hukumar Lawo a jihar Taraba. Ya ciro mutane hudu, ya kuma jikata akalla wasu su bakwai, da yanzu haka ke karɓar magani a asibiti.
Sanadiyar dai yara suna hira kusa da gida yara da mata. Waɗansu sun je cikin dare suka buɗe masa wuta suka kashe mutane.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Muna kuma tafa da shirin Manuniya, inda a yau shirin ya mai da hankali kan rikicin cikin gida na jam'iyyar NPP mai shugabanci a Kano, da kuma sakamakon sauraron ra'ayoyin 'yan ƙasa kan ƙudurin dokar haraji. To amma fa da farko ga Mahmud da kashin farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai saka wa kayan da ake shiga da su ƙasar daga Canada da Mexico harajin kashi 25 a mako mai zuwa kamar yadda ya tsara a baya. Yana mai cewa kasashen waɗannan makotan Amurka ne ba sa wani abin a zo a gani wajen daƙile kwararren miyagun ƙwayoyi cikin Amurka. Trump ya kuma faɗa a dandalin sada zumunta na Truth Social da ya mallaka cewa zai sake saka wa China wani ƙarin haraji da kashi 10 a ranar Talata mai zuwa kan kayayyakin da ake shiga da su Amurka daga ƙasar. Wato ƙari akan kashi 10 da ya saka mata a farkon watan nan.
The tariffs are necessary because we've been treated very unfairly by many countries.
Saka waɗannan haraji ya zama dole saboda ƙasashe da dama ba sa kyauta mana, ciki har da ƙawayenmu da abokan hamayyarmu. Ba tare da ɓata lokaci ba, China ta yi maza ita ma ta saka wa Amurka haraji kwatankwacin yadda ta saka mata. A farkon watan nan mai ƙarewa ne Trump ya saka wa Canada da Mexico haraji, waɗanda su ne abokan hulɗar cinikayyarta na kud da kud. Sai dai ya jinkirta fara aiwatar da wannan shiri zuwa 4 ga watan Maris, bayan da shugabar Mexico Claudia Sheinbaum ta ce za ta tura dakaru 10,000 zuwa iyakar arewacin ƙasar don taimakawa wajen yaƙi da masu safarar miyagun ƙwayoyi. Hukumar da ke kula da kafafen yaɗa labaran Amurka ta ƙasashen ƙetare USAGM ta faɗa ranar Alhamis cewa Carrie Lake, wacce ƴar jarida ce da ta koma harkar siyasa, za ta fara aiki a hukumar a matsayin mai ba da shawara ta musamman. A watan Disamba, shugaba Donald Trump ya zaɓi Lake, wacce ta kwashi shekaru 30 tana aikin jarida, a matsayin wacce yake so ta jagoranci Voice of America da ke ƙarƙashin hukumar ta USAGM. An dai samu jinkiri wajen aiwatar da zaɓin da aka yi wa Lake, yayin da mutumin da Trump ya zaɓa L. Brent Bozell don ya jagoranci hukumar ta USAGM, wanda ɗan fafutukar siyasa ne mai ra'ayin mazanjiya ke jiran majalisar dattawa ta tantance shi. Kazalika, hukumar na dakon kafa sabon kwamitin amintattu da zai kunshi wakilci daga manyan jam'iyyun siyasar ƙasar, wanda zai yi aiki kafaɗa da kafaɗa da sabon shugaban da Trump ya zaɓa wajen naɗawa da sallamar shugabannin kafafen yaɗa labaran hukumar ta USAGM. Roman Napoli ne ya sanar da zuwan Lake hukumar a wani sakon imel da ya tura wa ma'aikata. Napoli shi ke gudanar da ayyukan shugaban hukumar ta USAGM bayan da Amanda Bennett ta ajiye aikinta. Isra'ila ta ba wakilanta izinin zuwa birnin Al-Qahira don fara wata sabuwar tattaunawa kan samar da zaman lafiya a Gaza. Sai dai ministan tsaron kasar ya ce Isra'ila ba za ta janye dakarunta a wani muhimmin wuri da ke yankin na Gaza ba, gudun kada a samu kwararar makamai. Ministan harkokin wajen Isra'ila Gideon Sa'ar ne ya ba da umarnin tawagarta Isra'ila ta bude kofar tattaunawa ta gaba a wani taron manema labarai a birnin Kudus tare da takwaran aikinsa na kasar Czech Jan Lipavsky. Ministan tsaron Isra'ila Katz ya faɗa a ranar Alhamis cewa dakarun kasarsu za su ci gaba da zama a kan iyakar Gaza da Masar domin daƙile kwararar makamai. A lokacin haɗa wannan rahoto babu wani martani da ya fito daga ɓangaren Hamas, kungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin ta ƴan ta'adda ko kuma ita kanta ƙasar ta Masar. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Mahmud ɗin zai shigo da ci gaban labaran, amma kafin nan bari mu je ga rahoton mu na farko da zai kai mu jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda bala'in 'yan Boko Haram ya dirama garin Kaliri da ke karamar hukumar Mafa a jihar ta Borno, inda suka yi garkuwa da mutane biyu tare da yashe wa mutane dan abincinsu da ke ajiye, lamarin da ya jefa fargaba da zaman ɗarɗar a zukatan al'ummar gari. Ga wakilinmu Ibrahim Mustafa da cikakken rahoto.
Kimanin mutane biyu 'yan Boko Haram suka yi garkuwa da su tare da ɗiban kayayyakin abinci a garin Kaliri da ke karamar hukumar Mafa a jihar Borno. 'Yan Boko Haram ɗin dai sun shigo garin Kalirin tare da harbe-harbe, lamarin da ya sanya tsoro da fargaba zukatan mutanen garin, inda hakan ya sa da yawa daga cikin mutanen garin ƙauracewa gidajensu. Bayan isowarsu garin, 'yan Boko Haram suka dinga harbe-harbe a sama tare da barazanar kashe duk wani da ya yi yunkurin gudu, lamarin da ya sanya tsoro zukatan mutanen garin, hakan ya sa suka tsaya a gidajensu. Wasu mazauna garin da lamarin ya faru a idanunsu sun shaida yadda 'yan Boko Haram ɗin suka farwa garin. Wannan mai suna Zanna Girema yana cewa ne 'yan Boko Haram sun shigo garin nasu ne da misalin karfe 2 na dare, inda suka tafi da mutane biyu tare da harbe-harbe, inda suka ɗibi awanni suna harbe-harbe tare da shiga gidajen mutane suna ɗiban kayan abinci, inda ya danganta faruwan hakan da rashin jami'an tsaro a kusa da ma yadda jami'an tsaro suke nisa da su. Wannan shi ma cewa yake a gaskiya suna cikin damuwa duba da yadda suka zo garin ba tare da wani gudunmuwa daga jami'an tsaro ba, sun yi abin da suka ga dama sun tafi da mutane biyu, da sun zo da niyyar kashe mutane da shakka babu, sun yi barna mai yawa saboda ba wani jami'in tsaro da ya kawo musu dauki. Asali ma irin karan harbe-harben nan nasu shakka babu jami'an tsaro sun ji, sannan zuwa yanzu ba a san inda waɗanda aka yi garkuwa da su suke ba. Rashin tsaro da barazana dai da ma ɗiban kayan abinci abin damuwa ne da ma tafiya da mutane da 'yan Boko Haram suke yi ta bakin wani a garin Kaliri wadda aka tafi da abokansa.
Maganan gaskiya mutane biyu nan da aka zo aka kama a Kaliri aka tafi da su, don wallahi ba har gaskiya ba mu ji daɗi ba, 'yan uwanmu ne, abokananmu ne, wai gaskiya ba mu ji daɗi ba wallahi. Fatan mu je Allah Ubangiji ya taimaka a samo su a dawo da su cikin iyalansu lafiya. Sannan kuma ɗibe mana kayan abinci da a zamanin yanzu nan ga yunwa mutum ya sha wahala ya samu kayan abincin nan a zo a ɗauka, muna shiga wahala sosai. Fatan mu dai Ubangiji Allah ya taimaka rufa mana asiri. Muna kawo kukanmu zuwa gwamnati. A ce a zamanin nan mutum zai shigo har gidanka karfi da yaji ya zo ya tafi ma da abinci. To wannan wani kalan rayuwa ne.
Yanzu haka iyalai da 'yan uwan waɗanda aka tafi da su na zaman jiran dawowarsu tare da kokarin jami'an tsaro da 'yan banga. 'Yan Boko Haram dai sun bullo da wasu sabbin salo kai wa mutane hari, kama daga kusawa cikin mutane da harbe-harbe da ma shigowa cikin dare garuruwan mutane. Mazauna garin dai na neman tallafin jami'an tsaro da ma buƙatar kafa sanonin soja a yankin don fargaban faruwan hakan nan gaba. Sai dai rundunar 'yan sandan jihar Borno ta bakin kakakinta ASP Nahun Kenin Daso ya tabbatar min da faruwar lamarin ta wayar tarho, inda ya tabbatar da garkuwa da mutane biyu.
Da misali karfe 2 an samu kara a kan cewa akwai wasu da suka shiga cikin wan Kaleri wanda aka ɗauke mutane guda biyu da tafi da su. To bayan karban wannan karan shine a rundunar 'yan sanda tare da su CJT da sauran da security forces da suke kusa, ana kokari da a gan cewa an samu an dawo da wayannan.
Ba wasu bayanai haka kaman ko asarar rayuka haka ko? Alamarin tsaro dai a jihar Borno na kon gaba kon baya, bayan duba da yunkurin sugunar da mutane da gwamnatin jihar Borno take yi a garuruwansu da zumman samun tsaro. Ibrahim Mustafa, muryar Amurka daga Maiduguri.
An gaida Ibrahim Mustapha, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana iya sauraron shirye-shirye da suka gabata a shafukan sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga ƙarshen labaran duniya.
Jami'an Amurka da Rasha sun yi wani zama a ranar Alhamis a Istanbul, inda suka duba hanyoyin da za su ɗabbaka hulɗar ofisoshin jikadancin su a Moscow da Washington, bayan da suka riƙa korar jami'an diplomasiyyar juna da kuma shekaru uku da aka kwashe Amurka na adawa da yakin da Rasha ke yi a Ukraine. Wannan zama shine na baya-bayan nan a jerin haɗuwa da ɓangarorin biyu suka yi, ciki har da wata tattaunawa ta wayar tarho tsakanin shugaba Donald Trump da takwarar aikinsa na Rasha Vladimir Putin. Tattaunawa kan kyautata dangantaka tsakanin ƙasashen biyu na daga cikin ajandodin da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio suka tattauna da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov. Kodayake maƙasudin zaman shine a duba yadda za a kawo ƙarshen yakin Rasha da Ukraine. Akalla mutum 11 aka tabbatar da sun mutu, sannan wasu da dama suka jikkata a birnin Bukavu da ke gabashin Congo, bayan da aka samu wata fashewa a wani gangamin da shugabannin 'yan tawayen M23 suka hada bayan da suka karbe ikon birnin a farkon watan nan. Shugabannin 'yan tawayen na zargin gwamnatin Congo da haddasa fashewar, suna masu cewa waɗanda suka yi harin suna cikin waɗanda suka mutu. Akwai dai rahotanni masu karo da juna da suka fito daga ɓangaren 'yan tawayen da jami'an ƙasar kan adadin mutanen da suka kai hari da waɗanda suka mutu. Gwamnatin Congo ta ɗora laifin harin akan abin da ta kira dakaru na waje.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla har yanzu dai muna Najeriya, wannan karan a jihar Taraba, inda wani rikicin kabilanci tsakanin kabilar Fulani da ta Bandawa da ke karamar hukumar Lau a jihar ta Taraba ya laƙumi rayukan mutane hudu, ya kuma jikkata akalla wasu su bakwai, da yanzu haka ake karɓar magani a asibiti. Daga Jalingo ga wakilin Misali Salado da ƙarin bayani.
Rikicin kabilancin dai a jihar Taraban ya daɗe yana kwangabakon baya tsakanin kabilu mazauna jihar Taraban, lamarin da ke sanadiyar rasa rayuka da ma dukiyoyi da dama, kamar yadda ya faru tsakanin kabilun Bandawa da kuma kabilun Fulani mazauna karamar hukumar Lau a jihar Taraban, lamarin da ya sanadiyar kashe rai akalla hudu da kuma jikkata sama da bakwai da ma asarar dukiyoyi da dama a wannan ƙauyen. To ko yaya ne ma lamarin ya faru? Tambayar kenan da newa wai dattijo da lamarin ya faru da jikokinsa a ciki da ya buƙaci da a saka yi sunansa.
Sanadiyar dai yara suna hira kusa da gida, yara da mata. Waɗansu sun je cikin dare suka buɗe masa wuta suka kashe mutane uku a lokacin da dare, suka raunata mutane wajen bakwai. Ba mu sani abin da ya faru a wannan wuri, ba dalili ba kome.
Wani hali yanzu ake ciki, kuma zuwa kuke zargin na yin wannan abu, kun san wanda suka yi ne?
Wallahi ban san wanda suka yi aiki wannan, amma muna cikin binkitin nan da kona biyu. Yara akwai jikokina a ciki.
Wani hali kuke ciki yanzu?
Muna cikin haguri, muna ba da mutane haguri, kowa ya dakata ya yi haguri.
Suma a nasu ɓangaren kabilun na Bandawa mazauna wannan ƙaramar hukuma na Lau a jihar Taraban sun yi mana ƙarin haske yadda lamarin ma ya kasance ta bakin ɗaya daga cikin shugabannin matasan wannan kabilar na Bandawa mazauna wannan yanki na Lau a jihar Taraban, shi ma da ya buƙaci da a saka yi sunansa saboda dalili na tsaro, inda na yi masa tambaya ko a nasu ɓangaren ya lamarin ya kasance.
Su uku ne a mashi dama za su zo Stanford ne a wani kawai ne a Kuka, shine sai aka zo aka sare su a hanya, sai guda biyu sun gudu, sai sauran shi sai aka sare shi, da sare shi da aka bashi a wani.
Kamar su waye ne suka tare shi?
Wanda suka escape tam sun ce za a bana na Fulani ne a wani. Da muka waye gari kawai sai na ji aka ce ai da dare ma an sake an kawo wani hari.
To ko menene ma rundunar 'yan sandan jihar Taraban za a ce dangane da wannan rikicin kabilanci da kuma faɗa tsakanin manoma da makiyaya da ya dabaibe ya jihar Taraban gabaki daya? SP Usman Abdullahi Jada shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban. Na yi masa tambaya ko suna da masaniyar cewar wannan turka-turkar ya barke tsakanin kabilun nan guda biyu a wannan yanki na Lau na jihar Taraban, inda ya ce
an samu aukuwan wani harbe-harbe da aka samu a can karamin hukumar Lau tsakanin kabilun Bandawa da ke gurin da kuma Fulani da ke zaune a wannan jejin. To abin da ke faruwa a akwai dan kabilan Bandawa wanda ya dauki hanya cikin dare zai tafi ardo kula da ya sadu kaman gidan gungun barayi ne aka samu dai Musa yanya tsakanin su har suka kashe shi to nan take cikin wannan daren su kabilun Bandawa dake wannan area ko in ce kabilun suke wannan area cikin dare suka zo suka farma Fulani wanda suke yaran su matasa da suke irin rawa na cikin dare da hira da suke dai na cikin wata suka farma su da harbe an samu dai sarwantar rayukan mutum hudu zuwa yanzu haka
wannan rikicin kabilancin da ya sanadiyar kashe rai akalla hudu da kuma jikkata wasu da dama ya faru ne a wani kauye dake karamar hukumar Lau a jihar Taraban Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
a gaida Salisu Lado da wannan rahoto masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16:25 da kuma 31 ga shirinmu na gaba
manuniya
mu fadin cikin gidan jami'ar NNPP a jihar Kano na ƙara kaburin da suka fara fallasa abubuwan da ada suke boye
NNPP mai kwando da kayan marmari ai ita kanta ta kashe auren da ta dauka tsakanin ita da Konkosiya saboda haka shi dungurawa a matsayin sa ma na waye ne yazo yake cewa ya kori wadansu
ai mu Sauda abun ajajin ta masa ai mu ba musamman ranar da yazo yace ya shiga wata jam'iyya mai kayan dadi ba ai na mai kayan dadin take ai an gama da ita
ita kuwa majalisar dattawan Nigeria da ta saurari ra'ayoyin ƴan ƙasa akan kudurin dokar da Tinubu ya tura mata cewa take duk wani abu da ke da rudani cikin wannan kuduri yanzu dai an riga an janye
kin ce wai year 2030 za ba ta faɗa za koma student loan kin ce
a shugaban kasa ya ba mu dama an zauna an duba duk inda akwai abinda mutane suke jin tsoro bisa kai an gyara
game da damban dama gar da mamusar dukiyar gwamnati kuwa gwamna Umar Dukkwar dan jihar Katsina ne yake cewa yanzu dai su a jihar Katsina gari ya riga ya waye
muna samun matsaloli na idan mun kirkiro wasu abubuwan da za su taimaki al'umma sai su kare aljihun wasu mutane ko su kare wurin mutanen da ba su ne aka yi niyyar abin ya je gare su ba so wannan abin zai maida harkokin gwamnati a hannun al'umma
wadannan ba so mun taumaka tattabo cikin tarin miliyan da za ku za cikin wannan shiri na manuniya ci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duk safiyar Juma'a yakan zo muku kai tsaye shiri na 210 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke san ganin ya sharewa masu sauraron muryar Amurka hawaye mai yiwa kuma yunkurin share hawayen amma na ƴan majalisar jam'iyyar NNPP da aka dakatar ne yasa sanata Mas'ud Aljibril Dogon da ke shugabancin wani tsagi na jam'iyyar ne yace yanzu dai ai kan mage ya riga ya waye
wannan matakin da dungurawa ya dauka a matsayin na shugaban jam'iyyar NNPP mai kwando cike da kayan marmari mun san da dungura dan Konkosiya ne da kawu da sauran waɗanda alamta cewa ya kore su tintin sun fada cewa sun ban Konkosiya ita kuma NNPP mai kwando da kayan marmari ai ita kanta ta kashe auren da ta dauka tsakanin ita da Konkosiya wanda kwanan baya can in baka manta ba sun bada sanarwar cewa auren nan ya mutu saboda haka shi dungurawa a matsayin sa ma na waye ne yazo yake cewa ya kore waɗansu jigajigan ƴaƴan jam'iyyata ƴaƴana
amma kai sanin shugaban NNPP
a ina yake shugabantar mun ga maka cewa tsohon shugaban jam'iyyar NNPP ne Hashimu
amma me mai da shi tsoho
saboda ba shi bane yau ni ne shugaban jam'iyyar NNPP mai kwando cike da kayan marmari shi kuma Hashimu wani tsagi ne yake shugabanta na Konkosiya mai alamar littafi da hula sannan kotu a ranar 1 ga watan 11/2024 ta tabbatar da cewa bangaren tsagin Boniface shine yake da jam'iyyar nan suka zo aka zabe ni aka bani takarda wanda ka ganta duniya ta gani daka shin wane ne zai zo ice a yau ba ni ne shugabanta ba a jihar Kano
sai dai kuma tana ka ji mai baiwa gwamnatin jihar Kano shawara akan harkokin siyasa Alhaji Sanusi Siraju Konkoso na sheda wa duniya cewa ai kadarin kwandan kayan marmari tun ya riga ya karerai
ai mu Sauda abun ajajanta masa ai mu ba musamman ranar da yazo yace ya shiga wata jam'iyya mai kayan dadi ba ai na mai kayan dadin take ai an gama da ita saboda haka yaushe ibar jam'iyyar PDP da ita wani neman shugabanci shekaru uwa cikar da shi
ma bangaren su bane
manifest ba sun ce kotu ta ba su wannan jam'iyya har ma shi Masaudu Jona wasu daga cikin takardun ma da suka dau mataki akan jagora
to kotu ka taba jin kotu ta yi hukunci akan abin da babu ai ba jam'iyyar mai kayan dadi ta zama INEC ta yadda da abin da aka rubuta ta gyara mata ta ba da certificate kuma duk abin da ake
yi doka da yanzu ai mai jam'iyya kenan boniface ne ko kuma
jam'iyya ai ta al'umma ce ka taba jin jam'iyya ta zama ta mutum da
wai jagoran
jagoran jam'iyya engineer Dr. Rabi Musa Kwankwaso
sun ma ce fa sun ma ce fa sun kori shi kansa sanata Rabi Musa
Kwankwaso wannan ka taba jin tusa ta hura wuta wanda yace ya kori Kwankwaso ai kamata a yi ma a kai shi asibiti a duba shi
daga zauren zaman jira'ayoyin yan kasa akan kudurin dokar harajin da Tinubu ya tura majalisa kuwa shugaban committee kudin majalisar dattijan tare Nigeria sanata Sani Musa aka ji yana cewa yanzu dai an tsame dukkanin abubuwan da suka bi dokar suka dabaibaye
to cece ku ce da ake ta fada ana sama da kasa akan wannan al'amari mun yi nazari akan wayannan dokoki da aka kawo mu duba kuma mafi yawan su muna gani su ne mafi alheri ga kasar nan wanda yake duk inda muka samu wani abin da zai cutar da wasu mu za mu yi kokari duk mu yayi su daga cikin wannan doka da zamu kafa abin da ya kamata a sa mun san su abin da ya kamata mu cire duk sun yi mana bayani kuma yau da yawa sun yi bayani akan haka so bisa kan haka ina so in tabbatar cewa zamu fito da dokoki da zai zama cewa duk ɗan Najeriya sun gamsu da
bayan an yi gyare-gyaren kenan da shugaban kasa yake ku hada hannu da ma'aikatar shari'a
bayan an yi haka shugaban kasa ya ba mu dama an zauna kuma an tattauna an duba duk inda akwai wani abin da mutane suke jin tsoro bisa kan an gyara
sai dai kuma kungiyar dattawan arewacin Najeriya da ta halarci taron jin ra'ayoyin da aka gabatar a majalisar cewa take a gaskiya akwai wasu batutuwan da take son majalisar kasar ta kiyaye
sunana Professor Dognan Jason Danjuma Sheni DG na Northern Elders Forum to mu da tije arewa ba mu ki komai ba amma akwai abin da ba mu so a ciki inda ba mu so shine za a yi collecting su bankla a wuri daya kafin a mayar da shi ma waɗansu states a namu garar federal inland revenue na kowane state su tara banki a state nasu su su ba gwamnati na state ba mu so headquarters na ba na son state ne su kwashi akwai federal inland revenue a kowane state na biyu kara cire maganan nida ko kwa tefa we continue da aiki sun ce wai year 2030 za a ba tefa za a koma student loan sun ce
a jihar Katsina kuwa gwamna Umar Dukkur dan jihar Katsinan aka ji yana gaya wa duniya cewa sabon tsarin tsarkake gwamnatin da ya fito da shi zai taimaka wajen tabbatar da an taimaka wa talakan da a da aka ba aka tattauye
wato matsalar da muke fuskanta shine muna zaunawa a cikin ofisoshin mu muna kawo aikace-aikace da tsare-tsare mutane ko suna so ko ba su so a yi musu so kuma sai muka ga mutane muke wakilta sai muka kirkiro da wannan shirin wanda muke cewa community development program wanda a duk garin da ake fito da councilor kamar mu a Katsina muna da karuwa 361 muka je muka yi committee wanda suka hada sarakuna yan kasuwa matasa maza da mata da sauran duka masu ruwa da tsaki a wannan wurin domin muna samun matsaloli na idan mun kirkiro wasu abubuwan da za su taimaki al'umma sai su kare aljihun wasu mutane ko su kare wurin mutanen da ba su ne aka yi niyyar abin ya je gare su ba misali yanzu wannan committee ya fara aiki kwanan nan muka raba tilas da famfuna na ban ruwa abinda muka sa wa'annan committeeocin suka koma garuruwan su suka zako mana mutanen da su manoman rani ne suna bukatar taimako suka zako mana manoman da suke bukatar hand tilas din muka raba akan wannan hurumin kwanan nan muka raba awaki 40,000 ga matan jihar Katsina domin su inganta rayuwarsu da bukatunsu na yau da kullum muka sa wannan committee ya je zabo matan da suke cikin sana'ai domin gudanar da irin wannan shirin sannan ɗaya daga cikin abin da su wannan committeeocin za su yi kananan ayyuka da za a rika yi a wa'annan wuraren kamar kwano ɗaya ko biyu ya tashi na makaranta wa'annan committeeocin za su iya wannan gyaran idan asibiti ce haka amfani wannan committeeocin a sauya kuɗi a account ɗinsu za su rubuto mu akwai aiki ga zanen take a ba su approval su aiwatar a tabbata a ba su kuɗaɗe so wannan abin zai mai da harkokin gwamnati a hannun al'umma
muke na cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa kara karewa suke kullun kwanan duniya kuma gashi babu damar yin wani alahi domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 819 ne su yi sallamar sakin kujerin da suka bi suka mamaye kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kolin Joyin Kano da Jigawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da duk cikin su babu ƴan nanaye ni Isa Lol Ikara da kan shiri an gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya
biyo mu mako mai zuwa idan Allah ya kaimu domin jin wani sabon shirin tare da dan mutan Ikara yanzu kuma ga nasihar Juma'a
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da farko sunana Imam Sa'idu Dalhatu Bawa limamin masallacin Juma'a wanda ke titin Murtala Muhammad daura da gidajen ma'aikatan ruwa a nan cikin garin Bauchi jihar Bauchi Najeriya kalan daga cikin maganganun sayyidina Umar Allah ya kaddada da shi yace inni akrahu an ara ahadakum fariga ban so in ga dayan ku yana zauna hakan nan kawai zaman banza zaman kashe wando zaman rashin abin yi la fi amali dunya wala fi amali al-akhirah bai yin wani abu dan duniyar sa dan ya taimaki kansa ba shi a wurin sana'a ba shi a wurin aiki ba shi a wurin yin wani abu dan duniyar sa wala fi amali al-akhirah kuma baya yin wani abu dan lahirar sa wannan magana magana ce cike da ita akwai hikima ga mai hankali isma' ya dahar zamani saurara ifiya zaman lokaci tsaya sajiliya tarihi tarihi ka rubuta wannan magana hadha umar wannan shine umar khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad khalifa nabi Allah ya yadda da sahabban manzo Allah duka baki daya Allah ya amince da su da fatan wannan zai zama tunatarwa ga al'ummar mu musulma kullum mutun ya maida hankali dan yin abin da zai amfana da shi ko a nan gidansa na duniya ko kuma a gidansa gobe kiyama kar ya zauna hakan nan kawai bai da manufa a rayuwa zaman daba zaman kashe wando zama na yi da mutane zama na maganganun rashin da'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
malam sai mu ce Allah ya bada lada baki ɗaya kuma da haka muka zo ga ƙarshen shirin ko kuma in ce gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai saka wa kayan da ake shiga da su ƙasar daga Canada da Mexico harajin kashi 25 a mako mai zuwa kamar yadda ya tsara a baya yana mai cewa kasashen waɗannan makotan Amurka ne ba sa wani abin a zo a gani wajen dakile kwararren miyagun ƙwayoyi cikin Amurka Trump ya kuma faɗa a dandalin sada zumunta na Truth Social da ya mallaka cewa zai sake sakawa China wani ƙarin haraji da kashi 10 a ranar Talata mai zuwa kan kayayyakin da ake shiga da su Amurkar daga ƙasar wato ƙari akan kashi 10 da ya saka mata a farkon watan nan hukumar da ke kula da kafafen yaɗa labaran Amurka ta kasashen ƙetare USAGM ta faɗa ranar Alhamis cewa Carrie Lake wacce yar jarida ce da ta koma harkar siyasa za ta fara aiki a hukumar a matsayin mai bada shawara ta musamman a watan Disamba shugaba Donald Trump ya zabi Lake wacce ta kwashi shekaru 30 tana aikin jarida a matsayin wacce yake so ta jagoranci Voice of America da ke karkashin hukumar ta USAGM an dai samu jinkiri wajen aiwatar da zaɓin da aka yi wa Lake yayin da mutumin da Trump ya zaba L. Brent Bozell dan ya jagoranci hukumar ta USAGM wanda dan fafutukar siyasa ne mai ra'ayin mazanjiya ke jiran majalisar dattawa ta tantance shi Isra'ila ta ba wakilanta izinin zuwa birnin Al-Qahira dan fara wata sabuwar tattaunawa kan samar da zaman lafiya a Gaza sai dai ministan tsaron kasar ya ce Isra'ila ba za ta janye dakarunta a wani muhimmin wuri da ke yankin na Gaza ba gudun kada a samu kwararar makamai ministan harkokin wajen Isra'ila Gideon Sa'ar ne ya ba da umarnin tawagar ta Isra'ila ta bude kofar tattaunawa ta gaba a wani taron manema labarai a birnin Kudus
to masu aro da haka ne kuma za mu nade tabar mashirin namu na wannan lokaci a madadin Muhammad Lalo da ya tayar ni gabatar da shirin da Dadi Balabu da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu a washe duki muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC sai an ji mu ku